Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan an tashi lafiya. Ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Amurka Joe Biden ya sake yin gargadi ma shugaban Russia Vladimir Putin bayan da ya kira shi ta wayar tarho jiya Asabar game da abin da ya kira sakamako na gaggawa kuma mai tsanani da zai biyo baya. Muddin Russia ta afka ma Ukraine bisa ga wata takardar bayani daga fadar White House. Biden da Putin sun tattauna kan wannan rikicin yayin da zaman tsatsar ke ci gaba da karuwa saboda ana ganin Russia ta shirya afkawa ma Ukraine. Russia ta ci gaba da ƙara sojoji baya ga wajen 100,000 da ta girke tun farko a kan iyakar Ukraine cikin watannin baya-bayan nan. Bayan tattaunawar, Yuri Ushakov, mai bayar da shawara ga fadar shugaban Russia ta Kremlin kan harkokin waje, ya ce Biden ya maimaita kusan duk abubuwan da ya yi tayinsu ne a watan Janairu game da batun tsaro da Russia ta nuna damuwa a kai. Sojojin Faransa masu yaƙi da masu da'awar jihadi sun kashe mayaka 40 a Burkina Faso waɗanda ke da alaƙa da munanan hare-haren da aka kai wannan satin a makwabciyar ƙasa ta Benin, inda cikin waɗanda abin ya rutsa da su har da wani bafaranshi a cewar sojojin a jiya Asabar. Rundunar sojin da Faransawa ke jagoranta a yankin na Sahel a cewar majiyar ta soji ta yi amfani da kayan aikinta na gano bayanan sirri daga ta sama wajen gano inda mayakan da suka kai hare-haren suke, ta kai musu hare-haren jirgin sama ta kashe masu da'awar jihadin 40. Bafaranshin na daga cikin mutane 9 da aka kashe a wannan satin a hare-hare 2 da aka kai a gandun dajin shakatawa da kallon namun daji da ke wani lungu a arewacin Benin da ke iyaka da Nijar da Burkina Faso masu fama da rigingimu. Shugaban gwamnatin mulkin sojin Sudan Janar Abdel Fattah al-Burhan jiya Asabar ya yi watsi da barazanar kakaba musu takunkumi da kasashen yammacin duniya suka yi, sannan ya ce ganawar da aka yi tsakanin jami'an gwamnatin Isra'ila da na Sudan wani bangare ne na wata yarjejeniyar tsaro kuma ba ta da nasaba da siyasa. Burhan ya jagoranci juyin mulkin soji a ranar 25 ga watan Oktoban bara, wanda ya kawo ƙarshen haɗin gwiwa tsakanin sojoji da jam'iyyun siyasa wanda aka tsara da zammar kaiwa ga zaben gwamnati a demokradiyyance. Juyin mulkin dai ya janyo zanga-zangar da aka shafe watanni ana yi da kuma suka daga yammacin duniya. Jami'an gwamnatin Amurka sun ce suna duba jerin zaɓin da ke gare su na mai da martani kan kashe masu zanga-zanga 79 ɗin bisa ga adadin da kafofin lafiya suka bayar da kuma gurgunta matakan kaiwa ga samun gwamnatin farar hula da aka yi. Zanga-zangar da direbobin motocin da kun kaya ke yi kan wajabta rigakafin korona da aka yi, wadda aka fara daga Ottawa babban birnin ƙasar Canada ta kuma bazu zuwa kan iyakar Canada da Amurka, ta fara yaduwa zuwa Turai da wasu sassan duniya. 'Yan sandan Canada sun fara kokarin kawar da masu zanga-zangar da safiyar jiya Asabar bayan da suka katse gadar Ambassada Bridge, wadda muhimmiyar mahaɗa ce tsakanin ƙasashen biyu. Rahotannin kafafen yada labarai na nuna cewa rigimar ta lafa bayan da 'yan sanda suka rarrashi masu zanga-zangar don su kawar da motocinsu bisa raɗin kansu. Mun yaba da haɗin kan da masu zanga-zangar suka bamu a daidai wannan lokacin, kuma za mu ci gaba da mai da hankali kan hanyar warware wannan takaddama cikin lumana. Abinda rundunar 'yan sandan Winsu ta rubuta kenan ta kafar Twitter, ta ƙara da cewa babu wanda aka kama. Wasu mutane da ake kyautata zaton mayakan Al-Qaida ne sun yi garkuwa da ma'aikatan Majalisar Ɗinkin Duniya 5 a kudancin Yemen a cewar jami'an gwamnatin Yemen a jiya Asabar. Jami'an sun ce an sace ma'aikatan ne a lardin Afyan da ke kudancin ƙasar da daren ranar Juma'a, sannan aka kai su inda babu wanda ya sani. Sun hada da wasu 'yan Yemen guda 4 da wani ɗan ƙasar waje. Muna sanar da wannan batu, amma saboda wasu sanannun dalilai ba za mu ce komai ba, a cewar mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephane Dujarric kan batun sace mutanen bai yi ƙarin haske ba. Shugabannin kabilu sun ce suna kan tattaunawa da waɗanda suka sace ma'aikatan don a sako su. Sun ce masu garkuwa da ma'aikatan sun buƙaci kuɗin fansa da kuma sakin wasu mayaka da gwamnatin da ƙasashen duniya suka amince da ita ke tsare da su.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa. Kasuwa akai miki dole. Kasuwa da albasa da kuma tumatiri a kasuwan daka dake birnin na Duwala na tattauna da shi kan koya yake samun waɗannan kayayyakin yake gudanar da kasuwancin sa kuma a wannan birnin ga yadda hirittar ta kasance.
Ina nan a cikin wata babbar kasuwa da ake sayar da kayayyakin masarufi musamman kamar kayayyakin da suka yi tsada. Wayannan kayayyaki kuma su ne kamar albasa, tumatur da kuma sauransu. Sabila da haka yanzu ina tare da wani babban ɗan kasuwa wanda yake sayar da wannan kayayyakin daga arewacin ƙasar Kamaru zuwa kudancin ƙasar. Alhaji Isa, assalamu alaikum.
Annu alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu mala wal garba. Na ji daɗin da kuke fito kwai ku da gwargwatan ku domin ku zo kasuwan nan, muna kiran kasuwan Daka a nan birnin Duwala.
To gashi na gaban yadda kake sayar da kayayyaki, shin a nake so waɗannan kayayyakin kake kawowa wannan birni na Duwala?
Arewanci Kamaru nake sayan albasa, amma a danna siya wallahi kudin biyan mota ma na da yawa. Kun gan kama a nan kondo da muke dosa sayarwa jaka 11, jaka 12, kondo ya haura jaka 15, buhu kuma ya haura jaka 35. Kaman kaso wannan zuwa kuwa gane da mukan sayarwa jaka da mukan sayarwa dala 100, yanzu mun naida shi kaso 700. Wallahi
to yanzu waɗanne irin abubuwa kuke fuskanta har wannan albasa yayin tsada kamar haka? Ga cewa kaman talakawa masu saya za su iya guje muku ba?
Wallahi suna bugewa domin wani sai suna ce yana da tsada, kuma kun san albasa idan albasa ta juma dai a filin da muke ajewa muna samu matsala ba dama don suna rubewa.
Kamar yaya kuke yi, kuke kuna samun fita kuwa, kuna ce da iyalanku da kuma kai yayanku makarantu da wannan kasuwan da kuke yi?
Alhamdulillah mamma na wal garba, tun dai kun zo kun same mu muna cani a rana, muna sayarwa, muna samun fita, muna samun abin da zamu ciyar da iyalanmu har da kuma mu tufafar da su. Wallahi abin yayi wuya, amma alhamdulillah muna samu daidan gurgudu.
Malam Dauda mai sayar da ɗanyen nama ne na shanu, shi ma mun tattauna da shi kan yadda farashin naman ya yi tashin gauran zafi. Ga yadda hirar tamu ta kaya.
Assalamu alaikum Malam Dauda, kana sayar da kayan ciki da kuma kafafun shanu ko? Ya farashin yake a daidai wani lokaci wanda yake tun dacan matsawolin farashi sun yi tsawwala, har yanzu dai farashin bai sauka ba ne?
Har yanzu bai sauka ba, muna fama da shi har yanzu. An hara ya kawo shanu za a saukar da shi, amma yanzu kan har yanzu muna ci gaba da shi.
Har yanzu kuna sauka, kuna fama da farashi?
Har yanzu muna fama da farashi, shanu din bai sauka ba har yanzu. Farashin shanu yana karuwa har yanzu.
To ga kasance da sai ka muku shanu, akwai matsala ne kaman
akwai matsala da ma caji ga da ana kawo shanu to lokaci da sabon lege aka ya hauna, kuma yanzu kuma ya ce karra shigar da shanu Kamaru. to sai wajen su gane su shanu ya ce
to ya yanzu kuke fama da su fatakin da sai ka muku shanun nan kuna saye da tsada ne sosai
muna saye da tsada to garin kawo kuma haya yana ci shoje ya yawa haya kuma kowa yana ji rabonsa ba dama
to wani kara za ku kai wa gwamnati domin saukar da farashi
gwamnati ya rage farashin haya dai don mutane da suna lude daga can nan kafin social nan kudi da su ka lude nan a riga an cinye kudi nan gaba daya to nasu rabo kadan za su rage ba wani abu da zai rage waje
to ya a tike kuna samun matsaloli ne a tike ma
a tike gangara a tike da in ya riga sauka a tike gangara dole su kuma su fada nasu farashi don da wahala haya da suka yi nan dole sai su kara farashin na shanuwa shine muna fama
to yanzu a wani kira zaka yi wa talakawa wajen rashin kustomomi yanzu haka
gwamnati dai mataki shine na shine magana
to kustomomin ku nan da suke sayan kayayyaki ba sa muku kuka
suna kuka mana ba sai su yi fama ba dole sai su saya kuma haka ai mu kuma mu samu kadan a jiki
kuna ciniki kaman da can ko kuma
ina ba ciniki abu ya sa daga waye komai ya karu ai shinkafa ma ya karu komai mai ma ya karu komai ya karu ba wai namu kawai ba dukkan abu ya kawo ya karu
to gwamnati bata ba ku wani tallafi ba na ganin cewar kurege da dadin wannan matsaloli da kuke ciki
to sai wajen gwamnati gina ya dunda abubuwa dukkan ya karu gan sai wajen gwamnati ne shine zai yi kama su
to amma da labaran lauda
eh nagode
sanan nayi tattaki zuwa wajen tukubar Alhaji Isa Dagana yana gasa kaji naman shanu da kuma tunkiya ko rago shi ma yace a gaskiya tsadar kayayyakin da al'umma suke rayuwa da su ne da kullum akwai matsala ga yadda hirarta mu ta kaya
ina tare da Alhaji Isa Dagana wanda ake kiransa kuma Isa Garba ko to mahauci ne wanda yake sayar da naman shanu a gashe da kuma kaji a gashe haka zalika kuma da naman dabbobi ƙarin dabbobi ko kamar tunkiya rago da sauransu Alhaji Dagana barka da warhaka
yawwa malam Auwal da fatan ka lafiya a rasa haka amin
to madalla abinda nake tambayan ka daidai wannan lokaci shine ya aka yi yanzu kowa ke yadda cewa duka yakin masarufi sun yi tsada musamman naman shanu kayanan tumaki kamar tunkiya akuya da rago sannan kuma da naman kaji ya aka yi aka ganin kamar cewa kuna tsawala mutane farashi
ba tsawala mutane farashi nake yi ba wato ita kasuwa a sai ta yanayin ta ne dan ita kasuwa daman ba ta da gaba duk lokacin da ka samu abu da sauki kai ga ya kamata ka rangwama in ka same kuma da tsada dole jama'a masu siyo su ma su yi haƙuri amma mu muna samun matsala sosai a gun masu siya yana su kuma siyar mana ba sa ganin haka wannan ya kamata kuma su ma aka musu buga su ce gwamnati ta tsawwala musu wajen rabono da shauran su ne za ka ta uku dabbobi daga arewa ana kawo suna biyan rabono abin da ya kama saniya da raguna kaji kan anan ake fidda su
to farashin da kuke samu a wajen wanda suke sayar muku ne kamar nawa kuke sayan rago guda daya ko tunkiya ko kuma saniya ko kaza
batun saniya ita ma ba ta da farai kamar ni da bana shiga kasuwar shanu ina siyan nama ne a gun wanda suke yankawa batun raguna kuma a zahiri ni yanzu ina sayan raguna ne a yanayin da na gani ba timing kyau inda ba ta yi min kyau ina siyanta a yanayinta daga abin da ya kama sefa jeka 70 jeka 80 jeka 50 ina siyan dabba ita ce da mafi karanci inda kai san yanka za ka yi don ka samu amfani batun kaji kuma su ma ba su da farashi yau a ce mana jeka 200 ko ba a ce jeka 300 ko ba a ce mana jeka 200 da dala 50 kaga su ma masaya akwai lokacin da muka sai da kaji jaka 3 kudan muna sayan sa a jaka 200 kaga amfanin duk dai ba yawa ita kaza dai haida a cika mata albarka kuma duk kasuwa ma albarka take so
wani gina za ku yi wa gwamnati wajen ganin cewar sun sauka muku wannan tsawalawa da ake muku na kudin rabon
mu kiran da za a yi wa gwamnati in aka rangwanta mu wanda muke sai a wajen su ma za mu samu rangwami dan su suke kuka da rabono masu kiwon kaji ko suna kukan abincin dabbobinsu yana tsada sannan kuma masu yin 11 kaji su ma suna samun kananan matsaloli abin da ya fuskanci mutanen 11 ko kuma da suke kiwon suna samun matsala na datti ana zuwa ana samun su idan kuma iya da amfani don yadda idan abin da za a ci ya kamata a killace shi a tsaftace shi a sa magani a gurin da dabbobin nan suke bacci saboda kashin kaji illa ne wannan a tsawwala musu don su gyara ba don su tsawwala mana ba abu ne mai kyau
to yanzu magana na ƙarshe ya kusumaninka wani kira za ka yi musu wajen ganin cewa wasu cutu ba wajen ganin cewa ku ne masu musu tsada
ku da muke musu tsada a takaice kaman ni ina dan musu bayani ni a matsayina da nke tare da jama'a na nake sani nake gidan mutum ya zo in ce ya fa abu mu ya dawwala ba dai mai hakuri dukan mu wani ya ji ni wani kuma ya ta ihu wanda ya ji ni mun daidaita wanda bai ji ni kuma ke to ni dai haka nake sayarwa dan na same da tsada in yayi maka kasiya in bai maka ba Allah alhamdu gari da yawa dan haka ita amfani sana'a da yawa kenan in ka ga wani gube ma baka yi gaje wani gube in kuma ka gane gaskiya ne ka tsaya inda ka gani kasiya dan tsakanin mai siya da mai sayarwa ya kamata a samu daidaito dan wa ya kamata mu tausaya wa juna ku tausaya mana da kuke zuwa kuke siya gumu ba mu tausaya mu da kuke kawo mun wannan kudin ku kuke ba ku abin da muke da shi
mama awal garba muryar amurka daga kasar kamaru
shirin BOA Hausa kasuwa akai miki doni kasuwa
Masu sauraro kada a shafa har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga nasihar Lahadi
dan wana ina ma hakan ku da wannan lokacin sunana Reverend Dallani Gajere daga Assembly of God Northern Nigeria dan karfafa mu yau cikin littafin Korintiyawa ta farko sura 15 aya 58 yana cewa don haka yayin wana kaunatattu ku tsaya a kai kuna himmatuwa da aikin Ubangiji domin ku kun san famar da kuke yi saboda Ubangiji ba banza take ba ina so in magana cewa ka karfafa abubuwan da ke faruwa yau a duniya irin ababen da muke fuskanta yau a duniya yana kira mu ne da mu karfafa Yesu ya riga muna alƙawari yadda mun karfafa kowane irin jaraba kowane irin gwaje zo mana za mu zama masu nasara yau muna da mutane da ba su san darajar rai na dan adam ba muna da mutane suna ganin ran dan adam bai da wani tamani bai da wani amfani suna kashe rayuka muna ganin mutane wanda suna tasarwa suna kona gidaje suna yin ababen marasa kyau kai a matsayinka nan mai bi Isa Almasihu ka karfafa ki a matsayinka nan Isa mai bi Isa Almasihu ki karfafa domin wata rana akwai albarka lada yana zuwa miki domin haka ina son karfafa ka a wannan ranar ina son karfafa ki a wannan ranar kada ka yadda zuciyarka ya karaya kada ki yadda zuciyarka ya karaya mu karfafa domin wata rana za mu tsaya gaban Ubangiji mu karɓi sakamako Allah nan da muke bauta mishi ba zai yashe mu ba ba zai kyale mu ba shi yasa kowane abu da ya zo wurin mu muna iya tsayawa domin mu samu karfafa daga wurin Ubangiji don haka ina son gaya maka kai da kake nan Najeriya kai da kake nan Afirka da duniya gabaki daya cewa mu karfafa a cikin kowane irin abu da muke fuskanta jaraba ta kowane din tashi hankali yake zuwa mana mu karfafa rana yana zuwa wannan zai zama labari rana yana zuwa kuma za mu zama masu nasara gaban Isa Almasihu to maka dan uwana da yarwa tana cewa a kullum mu karfafa ta haka za ka samu nasara Ubangiji ina gode maka domin wannan kalmar ta ka albarkace mu ka yarda kuma rayuwar mu ya zama tsari na karfafawa zuwa gare ka inda za mu tsaya ko da menene muna fuskanta a ƙarshen kuwa sunan ka zai samu ɗaukaka domin Yesu Kristi mai cetonmu amen
madalla yanzu kuma sai maimaitin shirin lafiya uwar jiki
jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar a yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki zamu magana ne akan habo wato nose bleeding a turanci
Ha
Tare da ni a cikin shirin akwai kwararren likita Dr. Lawal Musa Tahir da ke aiki da shahararren asibitin Nizamiya na kasar Turkiya a Abuja. Likita, barka da wannan lokaci.
Masu saurare, barka da wannan lokaci.
To likita, masu sauraron mu za su so su ji ƙarin bayani kan habu.
To habu wani jini ne da yake zuba ta hanci a mafi akasarin lokaci ba tare da ya nuna wani alamu ba kafin ya zo din kawai sai dai a ganshi yana zuba. Kuma a mafi yawancin lokaci zaka ga mutum lafiyar shi lau kafin ma haban ya zo.
Shin me ke kawo habu?
Da bukatar a fahimci yanayin yadda hanci yake lakalla inda jinin ya fi zuba. Akwai wata da'ira wadda hanyoyin jini ne suka yi shi a cikin hancin nan, kuma su wannan hanyoyin jini suna dab da dan tantanin da ya rufe shi hancin. Saboda haka koyaya aka samu matsala daga tantanin nan jini yana iya zuba. Kuma mafi yawancin wanda suke samun habo suna samun habo ne saboda idan aka samu ko wani tsagewa na wannan dan tantani da yake saman wannan da'irar hanyoyin jini zai kasance ko dan an shaƙe iska da ta bushe wurin ya bushe ya tsatsage ko kuma majina ta tsatsage mutun yayi kokarin kamar yara masu ciran ta sono ko kuma wanda suke da abinda ake cewa allergy sai suka yawan gurza hancin ko wani dalili da yasa zai ji kaikai a hancin watakila ma yana bacci bai sani ba zai gurza wannan inda da'ira take inda kuma wannan hanyoyin jini suna kusa da koya aka taba su za su iya fashewa sai kasance jini ya zuba. Kuma mafi yawancin mutane da suke samun habo wannan dalilai da ya shafi a wannan da'ira wanda a likitanci ake cewa Little's area shine dalilin da yasa ake samun habo.
To likita, shin habo alama ce ta wata cuta ko kuma cuta ce mai zaman kanta?
Cututtukan da suka shafi hanci za su iya kawo habo. Misali ƙari a hanci ko kuma cutar daji da ta shafi hanci ko a buge hancin ko ta hanyar hatsari ko wani dalili. Wannan zai iya kawo habo. Sannan cututtukan da suke shafar hanyoyin jini za su iya kawo habo. Misali tsananin hawan jini zai iya sa saboda pressure da take cikin jinin ɗan ƙananan hanyoyin jinin nan misali na wannan da'irar ta Little's area su farfashe za su iya kawo habo. Kamar wanda yake da ciwon diabetes wanda har ya shafi ƙananan hanyoyin jini yana iya shafar irin waɗannan hanyoyin jini su ma su samu matsala su samu habo. Wanda suke da matsala da ƙwayoyin halitta na jini wanda suke tsaye da jini idan an samu rauni wato platelet za su iya samun habo. Ko dai ya kasance platelet ba su da yawa sun yi ƙaranci ko kuma a'a suna nan da yawan su amma kuma ba sa aiki yadda ya kamata. Sannan masu cututtukan da sinadarai wanda suke tsaye da zubar jini kamar misalin hemophilia da abin da ya shafi irin waɗannan za su iya kawo mutum ya samu habo. Wanda suke da wasu cututtuka ma da ga su dai a zahiri a nesa suke amma za su iya kawo habo kamar wato misali ciwon hanta saboda idan hanta ta samu matsala yakan iya kasancewa ba za ta iya sana'antar da wasu sinadarai da ake bukata da zai tsaye da jini ba za su iya kawo habo. Sai kuma magunguna da dafi da guba duk za su iya kawo habo musamman misali dafi daga irin su macizai da sauran wasu kwaruruka da sauran su za su iya kawo mutum ya yi habo.
To likita, su waye suka fi cin karo da matsalar habo?
Mutanen da hancin su yake saurin bushewa ko sad dalilin inda suke zaune misali wanda suke zaune cikin Sahara saboda iska ce mai zafi kuma busassa tana yawan busar da hanci shi yasa zaka ga wani lokacin idan sun yi rauni suna toshe har hancin su. To a irin wannan wurin yana ƙara hatsarin habo. Sannan wanda yake da ɗabi'ar sa ya tsaya ko farcen shi ce zai cire majina shi ma yana da hatsarin samun habo sosai. Sannan wanda suke da susar hanci ko saboda suna da wani allergy ko kuma wata ɗabi'a da zai sa ana yawan gogan hancin nan to suna da ƙarin hatsarin kamuwa da shi wannan cuta ta habo.
To likita, yaya mai fama da matsalar habo ya kamata ya kula da kansa?
To taimakon gaggawa da ya kamata a ba mai habo ya danganta ga menene ya kawo habon. Amma idan mafi yawanci irin na wannan ne ko dan an cire majina ko wani abu to abin da ya kamata sai a matse tsakanin yatsu guda biyu sai a matse hancin nan minti 5 zuwa 10 kenan sai mutum ya rinka numfashi ta baki. Bayan tsawon minti 5-10 insha Allah jinin nan zai tsaya. Amma maganin shi na ainihi ya danganta ga me ya kawo shi. Idan misali cuta ce da ta shafi hancin kaga kenan sai an yi maganin hancin nan. Idan abu ne da ya shafi sinadarai misali na masu wanda ke bukata kafin jini ya tsaya, to kaga wannan abu ne da dole sai a asibiti za a yi shi. Idan abu ne da ya shafi misali guba ko dafi, shi ma abubuwa ne da ya kamata duk sai a asibiti ya kamata a yi shi.
Shin menene ma illar habo idan ba a dauki matakin da ya dace da gaggawa ba?
To illar habo ya danganta da matsalar da ta kawo shi. Idan wanda ya faru ne kawai saboda dan matsalar da aka samu ta wurin hanci ko dan fashewar shi tantanin nan ko dan cizge majina ko ta sono, to wannan ba lalle ya bada wata matsala ba. Amma haban da ya faru saboda kasancewar wata cuta da ta shafi tsayawar jini ko saboda guba ko wani dafi, to wannan zai iya kasancewa ya zo da illa sosai saboda mutum zai iya zubar da jinin da zai iya kawo hatsari ga rayuwa.
Yaya ake gane haban da ya faru saboda wata cuta?
To haban da ya faru ga duk wani wanda yake da wata rashin lafiya da za ta iya kawo habo, zai fi sauki a yi tunanin cewar wannan cututtukan su suka kawo haban har sai likita ya tabbatar da cewar ba su suka kawo ba. Saboda idan aka yi tunanin hakanan habo ne na gama gari, rayuwar mara lafiyan tana iya shiga cikin hatsari idan aka kauda ido daga waɗancan cututtuka wanda za su iya zama su ne ainihin matsalar. Saboda ka gara a yi tunanin cewar na cutar ne a maganin cutar maimakon a watsar da shi a tunanin kawai habo ne na gama garin mutane.
Shin me ke kawo haban nan ga mata masu juna biyu?
Mata masu juna biyu sukan samu habo saboda na ɗaya dai jinin jikinsu, yawan jinin yana karuwa, wato volume kenan yana karuwa. Saboda haka sai ya zama pressure din da take cikin hanyoyin jinin tana karuwa, sai kasance kenan su waɗannan yan ƙananan hanyoyin jini idan pressure nan ta karu zai saukin farfashewa sai su samu habo. Sannan kuma sinadarai da turanci ake kira hormones sukan taimaka wurin kawo laushin tantani da sauran wasu bangarorin na jiki wanda yake kara haddasa hatsarin yin habo din a mata masu juna biyu.
To daga ƙarshe, wace shawara zaka babu masu sauraron mu don kare kansu daga cin karo da matsalar habo da ma wasu cututtuka baki daya?
Shawara ta ga masu saurare ita ce idan mutum yana yawan samun haban nan da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar da cewa babu wata matsala ce, a faɗa mai dalilin da yasa yake samun haban nan da kuma abin da ya kamata yi. Ba kuma habo ba duk kowace cuta ce mutum yake samu da buƙatar ya je asibiti saboda a tabbatar mai da shi menene matsalar, me ya kawo, kuma me ya kamata yi. Idan ba a faɗa ma baka tambaya, magana ne na rashin lafiya abin da ya shafi jikinka, sai ka tambaya shin wai kai menene ya same ka kuma me zaka iya yi na gujewa matsalolin da ke tattare da wannan ciwo. Allah ya sa mu dace.
To masu sauraron mu, kada dai ku sha'afa, shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Kuma duka abin da zamu iya dauka kenan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin, wato Dr. Lawan Musa Tahir, sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar, nake mana fatan mu kasance lafiya.
Wannan shirin na tuwar muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so, za ku iya zuwa shafukan mu na internet, wato boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryenmu, inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da matasa a duniyar gizo. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin, da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku, auni lafiya.